This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfila Hashim Gumel, da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na daren yau Asabar. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin zauren BOA da Madina Dauda ta shirya za ta gabatar. Kamar kowace rana Asabar, Ibrahim Kalima Si Garba zai shigo mana da shirinsa na amsoshin tambayoyinku. Amma kafin nan, sai a gyara zama a sauraron labaran duniya daga bakin Sarfila Hashim Gumel.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi ne lafiya. Ga labaran duniya. Yau Asabar, jiragen yakin Isra'ila sun hari kan birnin Rafa na Gaza bayan da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya bada umarnin shirin kwashe fararen hula daga birnin kan iyaka da kudancin kasar, gabannin farmakin da ake sa ran za a kai ta kasa. Kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya rawaito jami'an kiwon lafiya da shaidun gani da ido sun ce akalla mutane 44 ne suka mutu, ciki har da yara fiye da 10, lokacin da wasu harahara ta sama kan wasu gidaje a yankin Rafa. Ofishin Netanyahu ya faɗi jiya Juma'a an umarci sojoji da samar da wani shiri na kwashe fararen hula a Rafa, tare da lalata bataliyoyin Hamas huɗu da ya ce an girke su a can. Ukraine ta ce harharen jiragen saman Rasha da aka kai kan birnin Kharkiv na birni na biyu mafi girma a Ukraine a yau Asabar ya kashe mutane akalla 7, ciki har da ƙananan yara 3, tare da haddasa gobara da ta lalata gidaje da sauran kayayyakin more rayuwa na fararen hula. Jiragen sama marasa matuƙa sun kai hari da yammacin jiya Juma'a a kusa da Kharkiv, birni mai bi mafi girma a Ukraine, inji jami'ai. Gwamnan yankin Ole Sinhob ya rubuto a kafar Telegram cewa jirage marasa matuƙa sun lalata ababen more rayuwa na fararen hula a gundumar Nakshilansky na birnin. Harin da jiragen saman Shahid da Iran ke kerawa ya haifar da wata gagarumar gobara ta yi sanadin lalata gidajen jama'a aƙalla 14. Masu aiko da rahotanni da gidan talabijin na South Line sun ga yadda wata gobara tashi a cikin birnin. Rundunar sojan saman Ukraine ta ce ta kaɓo jirage marasa matuƙa 23 daga cikin 31 da Rasha ta harba. Hukumar kwallon kafa ta Iran ta faɗi yau Asabar cewa ta buƙaci hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA da ta dakatar da hukumar kwallon kafar Isra'ila saboda yakin da ƙasar ke yi a Gaza. A cikin wata sanarwa da hukumar kwallon kafan ƙasar ta Iran ta fitar a shafinta na yanar gizo, Iran ta buƙaci FIFA ta dakatar da hukumar ta Isra'ila gaba ɗaya daga duk wasu ayyukan da suka shafi kwallon kafa. Bukatar ta kuma buƙaci a ɗauki matakin gaggawa na FIFA da mambobinta don hana ci gaba da aikata laifukan da Isra'ila da samar da abinci da ruwan sha da magunguna ga mutanen da basu je basu gani ba fararen hula. Yakin Gaza ya fara ne a ranar 7 ga watan Oktoba da wani hari na ta'addanci da mayakan Hamas suka kai kan Isra'ila. Hakan ya yi sanadin mutuwar mutane kusan 1,200 akasarinsu fararen hula, a cewar wasu alƙaluman kamfanin dillancin labarai na AP da ya bayar bisa alƙaluman hukuma na Isra'ila. Labaran duniya zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Juma'a, kotun kolin Malaysia ta yi fatali da wasu dokokin shari'ar musulunci a wata jiha da ke ƙarƙashin 'yan adawa, tana mai cewa sun keta hurumin tarayya. Masu kishin Islama sun yi tar da matakin kuma sun ce zai iya gurɓata kotunan addini a faɗin ƙasar da ke da rinjayen musulmi. A hukuncin da aka yanke, wanda alƙalai 8 suka amince, kwamitin alƙalan mai mutane 9 na kotun tarayya ya soke wasu dokoki 16 da gwamnatin jihar Kelantan ta kafa, wadda suka sanya hukuncin suka samu asali daga addinin musulunci kan laifukan da suka da luwaɗi da cin zarafi da lalata tsakanin 'yan uwan juna da saka sitirar jinsin da ba na mutum ba da lalata wurin ibada. Kotun ta ce jihar ba za ta iya kafa dokokin musulunci akan waɗannan batutuwa ba, saboda dokokin tarayya na Malaysia ne ke da hurumi. Daga ƙarshe an tuhumi wani mai sharhi kan zamantakewar ƙasar Cambodia da laifin tunzar jama'a tare da daure shi a gidan yari. Bayan ya soki wani ministan gwamnati a shafin Facebook, lamarin da ya janyo cece-kuce daga kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama yayin da aka kama wasu 'yan adawa baya-bayan nan. Nainak, mai shekaru 46, mai sayar da takin zamani da sauran kayayyakin amfanin gona, ya gudanar da shahararren shafin Facebook na Cambodia mai suna Emka, ya kasance mai tallace-tallace da bayar da shawarwari don haɓaka amfanin gona. Nak ya kafe wani batu da ya shafi siyasa da gwamnatin Cambodia a shafinsa mai kusan mabiya 425. Lamarin da ke faruwa a yanzu ya samo asali ne tun a ranar 11 ga watan Disamba kan wata kasida da kafa labarai ta yanar gizo ta Cambodia Daily ta fitar.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu koma gefe guda Madina Dauda ta gabatar mana da shirin zauren BOA.
Jama'a, muna muku maraba da shigowa zauren VOA. Har yanzu muna birnin Lagos tare da abokin aiki na Babangida Jibrin wanda ya hada shirin. Kuma zamu tashi ne a inda yake yi wa daya cikin manyan bakin wata tambaya mai muhimmanci. Babangida, gare ka.
To doctor, wani tasiri ko kuma illa wannan cire tallafi wa harkokin tattalin arzikin Najeriya, wato cire tallafin man fetur da aka yi?
Wato wahalhalun da aka shiga daga rabin shekarar da ta gabata kawo yanzu, kusan cire tallafi zai ja kimanin kaso 30 zuwa 40 cikin 100. Ai, bai taimaka a kasan nan da komai ba sai wahalhalu da ya kara al'umma. Ya kara tsadar kusan komai, sannan kuma al'umma ba su amfana da shi ba. Abin da ya yi shi ba da matsala shine wannan kuma karye nera da aka yi. Saboda haka ba fa'ida ba ne, kuma babu kasar da ba sa wannan tallafin. Kullum World Bank ko Bankin Duniya da sauran kasashen turai suna cewa mu daina tallafi a daidai lokacin da su kuma suke yin wannan tallafin. Yanzu da aka samu wannan matsala tsakanin Rasha da Ukraine, aka samu tsadar makamashi a Turai, musamman a Turai. Mu wannan mun samu, amma musamman a Turai. Kasar Germany, saboda tsadar makamashi da suka hangaza ta yi, kuma al'ummarsu ba za su haƙura, ba za su iya musu bore akan wannan, sai da suka yi tallafi na euro biliyan 200. Yanzu tallafin tun daga shekara ta 2021 zuwa ina ga watan zai kare ko dai watan Mai ne ko watan Maris na wannan shekarar. Amma tun yanzu al'umma sun fara korafi, fa ba su yadda a dakata da wannan abun ba, sai an ci gaba. Faransa sun yi, Ingila sun yi, dukkansu kowanne zaka ji daga fam biliyan 37, fam biliyan 70, euro biliyan haka da suke wannan tallafin a yanzu a wannan magana da muke. Kuma na makamashi ne abin da ya shafi lantarki, gas da makamantansu. Me yasa za a ce Najeriya, kasa kamar Najeriya mai tasowa, mu ba za mu yi ba? Idan muka duba a tsawon shekara goma, daga shekara ta 2010 zuwa shekara ta 2011, kasar Iran ta yi tallafin da ya kai kimanin dala triliyan 1 a tsawon shekara goma. Kasar China sun yi na sama da dala biliyan 400. Kasar Saudi Arabia sun yi na sama da dala biliyan 512. Amma Najeriya tallafin da muka yi gaba ɗaya bai wuce na dala biliyan 28 ba a tsawon shekara goma. Amma kuma kullum mu ake korafin muna tallafin man fetur. Kamar cutar da kasar ake so a yi, kuma amma shugaban hukunta suna aminta da wannan matakan suna ɗauka, kuma muna ganin illar da yake tattalin arziki da al'umma kasar nan. Saboda haka muna ganin a har a yanzu ya kamata ce ana yin wannan tsari na tallafi, sai dai idan an yi tsarin ya zamana ana bibiya, ana tabbatar da cewa waɗanda ya kamata su amfana da tsarin shi suke amfana, kada a dinga yin aringizo. Misali, akwai matsaloli da dama da ake fuskanta, da ake tunani da suke tattare a cikin shi babban kamfanin man fetur na ƙasa. Yanzu kaga a doka da aka yi cewa aka yi man shi kamfanin NNPC kaso 30 kadai zai iya kawo na mai zuwa kasar nan, sauran kaso 70 'yan kasuwa su kawo. Abinda aka ce yana ba 'yan kasuwa, ana ganin gasa tsakaninsu zai iya sa farashi ya kasa. In ka je kaso mai tsada, wani je kaso mai arha, nashi zai zo sai da sauki, mutane za su yi ci akan nashi, dole kowa ya je ringa nemo mai sauki mai kyau kuma. To amma har yau NNPC ita take kawo mai kasan nan 100% sai ta kawo shi bakin ruwa a Lagos sannan za ta rabawa yan kasuwa shine fa abin da yake faruwa saboda haka nawa suke siyo shi me yake faruwa ya ake yin kasuwancin hayyo ba wanda ya sani ana yin abu ne a dukkule su irin wayannan bai kamata a bar wannan tsarin ba ya ci gaba ya kamata duk a ce an yi musu tubka
to zan sake koma wajen bakin da ke wannan zaure domin jin abin da za su ce malami na gaba bismillah
assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sunana Dairo Ibrahim daga Lagos Island gaskiyar magana game da yanayi na tattalin arzikin kasa jama'a da dama sun shiga cikin wani yanayi mara daɗi kasancewar wasu suna da ɗan ƙananan sana'o'i da ɗan ƙananan jari wanda za ka ga sanadiyar wannan matsalar tattalin arziki na kasa an samu karaya ta arziki daga waɗannan mutane wanda za ka ga wani jarin sun yi fuka naira 200,000 mutum yake siya naira miliyan 1 da yanzu ya dawo bifu naira 500 ba kayan da mutum yake siya miliyan 1 wani ya dawo bifu naira 400 ba to duk abin da ka siye shi naira 20 a wata 6-7 baya yanzu in ka zo a sati idan ka je ka za ka siye kudin kucin wannan abu sai ga kuma naira 25 ko naira 30 wanda wannan abun ba karamar barazana bane ba da kuma illa ga mu mutanen da muke da kananan karfi a cikin wannan kasa ta Najeriya so shawara kuma ga gwamnati muna ba su shawara da su taimaka su dinga duba yanayi na rayuwa na su irin waɗannan mutane kamar yadda muke a ciki a yanzu su dinga duba yanayi na tallafi da za mu iya samu daga gwamnati ko kuma dai wasu abubuwa makamancin wannan sassauci daga gwamnati dai shine wanda muna fatan gwamnati za ta duba irin waɗannan abubuwa kuma duk an samu sauki na rayuwa Allah samu da shi
dabar mu sake koma wajen doctor mu ji abinda zai ce wato doctor Dauda kenan
kamar yadda muka yi bayani a ko lokaci da ake ta ba gwamnati shawara ta fada da hanyoyin samun kudin shiga ta rage dogaro da man fetur saboda shi man fetur ba ko lokaci yake kudin shi ke wadata ba saboda wani lokaci za ka ga kasuwan shi ya fadi a duniya to idan ya fadi za ka ga kudin shigan ya na kasa to hanya shine ko gwamnati ta yorance idan kuma ka duba za ka ga irin bashin da gwamnati ta ciyo da gwamnatin baya da kuma gwamnatoci da suka wuce wanda shi bashin ka gani shi ma biyan shi da kudin ruwan shi ma yana da matsala to kamar yanda masana suke bayani shine gwamnati ta kokari ta haɓaka wasu sauran hanyoyi na noma misali da haƙan ma'adinai wanda yake na ɗaukar lokaci musamman haƙan ma'adinai sai an shigo da ƙwararru wanda suke da injinoni da kuma fasaha na sarrafa wa'innan ma'adinan to amma babban abin da zai kawo ci gaban wannan fanni na noman da na ma'adinai shine sai an inganta tsaro saboda yanzu idan ka lura duk yawancin wa'innan wurare da suke da wa'innan ma'adinai din rashin tsaro ya addabe su mutane suna jin tsoron shiga wurin ko su yi noma ko su yi wannan haƙon ma'adinai din to idan gwamnati ba ta magani wannan tsaron ba kaga zai yi wuya a samu gajiyan wannan fanni din haka kuma kamar yanda muka ce tunda tattalin arzikin in ba an buɗa shi ba ya zama cewa ƙasar tana da kayayyaki da suke sarrafawa take da ci gaba mafi akasari za ka ga cewa masu shigo da kayan ko sun shigo da kayan ai sai mutane suna da halin da za su saya to idan mutane ba su da halin saya kaga ko mai shigo da kaya shigo da shi ka gani ba zai samu mai saye ba to saboda haka kuma shi haraji na shigo da kayayyaki da custom take karba sai in tattalin arzikin kasa na habbaka ne yana tafiya daidai to shine ana shigo da kaya gwamnati kuma tana samun haraji to babban shawara da za a ba gwamnati kamar yadda muka faɗi shine ta inganta tsaro kuma ba wai ingantawa ba a tunkare shi gaba daya a yi maganin rashin tsaron nan saboda harkar noma ya farfado da kuma harkar ma'adinai sannan kuma kamar shi wannan blue economy watan na harkokin teku da tsabtace shi da sarrafa ruwan shi kamar akwai wasu ƙasashe da suke makwataka da mu suna da buƙatan wannan ruwan na teku saboda kai kayayyakin su to kaga idan muka samu arzikin da muka faɗaɗa wannan tekun aka share shi ma hanya ne da zai sauƙaƙa hanyoyin sufuri da misali kaga akwai harkan wajejen baro da aka ce za a iya kawo kaya wurin to kaga ya rage da sai an ɗauko ko da mota ko da jirgin ƙasa wanda haka nan ma kuma zai ma inganta hanyoyin mu zai kuma bada
aikin yi. To amma duk yin wannan sai in tattalin arziki din ya samu ci gaba, kuma sai in gwamnati ta yi hadaka da wasu kasashe da suka ci gaba ko kuma suke da tattalin arziki mai karfi wanda suke da sha'awa sun kware ta wannan fannin na shi wannan arziki ta hanyar ruwan teku. Akwai kasashen da suka ci gajiyen shi da yawa. To idan gwamnatin Najeriya za ta yi hadaka da irin wayannan kasashen, to za a iya samun cin gajiyen wannan lamari.
Anan shirin ya kawo jiki gaba daya a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da baban gida Jibril wanda ya hada shirin a birnin Lagos. Sai Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin. Madina Dauda ce yake cewa ku kasance tare da mu makon gobe domin jin wani sabon shirin daga kasar Niger. Mu huta lafiya.
A gaida Madina Dauda, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Za a iya samun mu ta yanar gizo ta adireshin mu boahausa.com ko kuma shafukan mu na kafofin sada zumunta na Facebook da X da kuma Instagram. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyi. Yau za a ji kashi na uku kuma na ƙarshe na amsoshin tambayoyin masu sauraron mu da dama da suka hada da Adamu Aliyu Ngulde da Buhari Yahaya Nguru da Adamu Habu Umar Taura, jihar Jigawar Najeriya, masu son jin tarihin Azbinawa ko Auzunawa da ke jamhuriyar Nijar, musamman ma ko shin suna da alaka da wata kabilar kuma ta daban ko kuma wata kasar ta daban. Za kuma a ji ansar tambayar Ishaq Musa, mai son jin takaitaccen tarihin gandun dajin Yankari da ke jihar Bauchi, Najeriya. To idan masu tambayoyin da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu, ga wakilinmu a Yamai Salamu Muna Barma da ƙarashin ansoshin da ya samo daga masanin tarihi Profesa Jibo Hammani da Jami'ar Abdulmumini Diofo da ke Yamai, wanda zai dan koma baya ya dora daga inda yake cewa
Abzina wanda ke wajen Agadas ko wajen Azawak sun yi wanda ke Azawak ko yawai kaga za ka samu yanzu cikin kasar Tawa ko cikin kasar Maradi akwai garuruwa da yawa na buzaye wanda ake cewa na buzaye, kuma garuruwan su ne kuma kasar su ce kaga abun ga akwai sarauta ta Abzinawa Bunkuku ko akwai sarauta ta Abzina Balera ta Gazar, akwai sarauta wajen da Koro, akwai kuma akwai da yawa waɗanda suka shiga kasar Hausa har sun zama Hausa yanzu. Kenan Abzinawa waɗanda ke zamne yanzu waɗanda suke danya da Hausawa wasu lokaci har sun zama Hausa ko kuma nan sun zama Zabarma, to sun yi waɗanda ke cikin Agadas yawa. Agadas ne Abzinawa su ne yanzu in ka duba yanzu in ka ɗebe Hausawa Abzinawa suka ce su ai su ne kabila su biyu, to ko Zabarma sun yi suna da yawa ne suna cikin manyan kabilun Niger su Abzinawa.
Profesor, a ƙarshe abinda masu sauraro ke son sani shine wace irin alaka ke da kai tsakanin Abzinawan Niger da Abzinawan Mali?
Ka san Abzinawa to abun gabi ne, hanya biyu ce daga arewa wanda suka shigo Niger da Mali, akwai wanda suka taho daga arewa kama daga can wajen Hagar ta Algeria ko wajen Libya suka biyo ko ta Agadas directement, wasu suka biyo ta Bilma suka shigo nan kasar Niger. Akwai waɗanda suka fito daga yamma, waɗanda suka fito daga su ne Abzina na farko wanda suka shigo Niger, wanda suka fito daga yamma, yamma kenan Mali ko, wanda suka fito daga yamma suna da alaka da Niger. Amma ka san da cewa tarihin Abzinawan Niger da Mali shi ne ka zo kana da ƙarfi ka fidda wanda ka tarda ka ɗauki wurin shi. Haka ne tarihi ne, in ka duba akwai wasu yanzu suna bakin iyakar Nigeria suna cika har sun shi da angle ne suka ce musu su komo Niger mai har sun shiga Nigeria cikin su to da inda suke arewacin Tablet wasu su zo su tura su su amshe musu ri su kuma su tsaye ko ayyaki ko kuma su zo in ayyaki to amma wanda an kai karhi shike barin wuri don suna Mali bani in ce maka ga wanda yazo da farko amma abun haka yake kenan nan Mali sai dai ka ce nan Mali da nan Niger duk iri guda ne
akwai wata rawar da abzuna suka taka a yaƙe-yaƙen da aka yi a can da irin na sarakuna jarumai
akwai dewa wa'yanga tun basu zan larabawa na Maroc na Mauritania su ne sun kafa Marrakesh sun taɓa yaƙi har zuwa cikin Spain su shiga Spain don su ceto larabawa tun ma basu zan larabawa na ɗaya wannan shi ne misali na ɗaya na biyu in ka duba nan lokacin yaƙin shifunan hudiyo wani ne ce daura sarkin agazin ne shi ne ya ce daura lokacin nan da sarakuna wanda suke kama na Ilila da Dogarawa to da na Agadas da lokacin da duka Abzinawa ne wanda ke mu'amala da Hausa ƙasa Hausa suna jin Hausa amma lokacin da duka Abzinawa ne kuma sun yaƙi sosai kuma ka san abun kumiya ne ga Abzine ban ce bujajace ba ban ce buzu ba ne ga Abzine na asali yayi gudu cikin yaƙi
ba sa tsoro
in kai tsoro kumiya ce ai da kumiya aka ce Hausa suka ce tsoro daji kumiya gida ko to shine abun Abzinawa in kana son yaƙi kuma kaga abinda an kai Kausan ai duk Abzina da suka yi yakin nan na Kausan da ket sarwa kadan su amshe agaris ga abun nan ga tura inda taimako bai zo ba taimako an ka aika shi daga Paris an ka aika taimako daga Dakar an ka aika taimako daga Sudan wajen kasar Mali an ka aika taimako daga Nigeria Angale ne mayaka duk dan saboda yake da Abzina suka yi abin nan
yawa professor Jibamani mun gode
to sai kuma ansar tambayar Malam Ishaq Musa mai son jin dan takaitaccen tarihin gandun dajin Yankari dake jihar Bauchi idan mai tambayar na tare da mu ga ansar makamancin tambayar ka da wakilin mu a Bauchi Abdulwahab Muhammad ya samo daga babban manajan gandun dajin Yankari na lokacin Alhaji Jibrin Adamu Aliyu wanda yace
to shi dajin Yankari a 1957 wani bature mai suna Alfred Marshall aka turo shi saboda ita gwamnatin arewa ta wancan lokacin ta kudurinin yankafa wannan gandun dajin a karkashin Bauchi Native Authority Forest Reserve to dama asali shi wannan wurin yana da gari da ake kira Yankari so Yankari din suna ne na mutanen wurin Dugurawa
ko zaka ga mana da yake harshe ne na daban ba Hausa ba me yake nufi kenan wannan daji
to shi asali dai kaman yadda na samu tarihi asali gari ne mai wannan suna da mutane na zanne a wurin saboda daura da shi akwai ruwan wiki din nan shi ma suna ne na yare wannan ruwan shi ne yake supplying mutanen wurin da Abdul Kasim ba da makafa gari sai da ruwan sha to ruwa ne mai bulbulowa kuma ruwa ne mai albarka wanda an san da shi to da baturen yazo ya samu su wayannan mutanen a cikin wannan wurin suna zanne da su baturen yana wurin su sai suka tashi sai baturen ya kafa base camp din sa wurin saboda ya dace bai kawo mutane da masu lura da daji aka ci gaba da harka na kokarin kare albarkatun da suke cikin dajin da dabbobi da tsire-tsire da kuma kayan tarihi
wasu irin dabbobi ne ake samu ko kuma wannan daji na Yankari ke tinkaho da su
to akwai dabbobi manya-manya da yawa muna da giwaye a Yankari muna da zakuna da gwanki da bauna muna da gwambazozi muna da su muna kuma da nau'i irin abin da ya shafi kaman biri wanda muke kira primates muna da tsuntsaye gada bareyi da kuma dabbobi na ruwa tunda muna da koguna cikin Yankari din dabbobin suke cin Yankari ba za su misaltu ba saboda girman wurin watun da kuma a fili aka bar su suke yawon su yawanci sai dai a dan kiba maka kadan kawai a gaya maka yawa
to kenan babban wuri ne Ya kuna da kiyasin girman wannan daji kuwa?
Ito dajin Yankari square kilometer 2244 ka kiyasce. Babban wuri ne kwarai da gaske kuma ba kewaye shi akai ba. Muna da iyaka da jihar Taraba ta nan arewacin Najeriya. Muna kuma da iyaka da jihar Plateau, kuma muna da iyaka da jihar Gombe.
Shin da gaske ne wannan daji ya nausa ya hada ma da wasu kasashe na Afirka?
Kamar yadda na gaya maka Malam Wahab, dajin Yankari ba kewaye yake ba, kuma a ta nan gefen mu inda muka yi iyaka a arewa maso gabas tare da Taraba, ya haɗu da daji irinsa wannan ana kiransa Gashaka Gumti. Dabbobin Yankari suna da corridor da ya haɗa su da wannan dajin. Kuma shi Gashaka Gumti wani gandun daji ne wanda yake tattare da su Mambila, tsaunin Mambila, wanda shi kuma ya haɗe da Cameroon. Cameroon kuma tana yankin Central Africa ne. Kuma ka san Cameroon ta haɗe da Central African Republic, ita kuma ta haɗe da Congo, ita kuma dai tana can ƙasa ta haɗe a Great Lakes region da wasu ƙasashe can na kudancin Africa. Saboda haka dajin Yankari ta haɗe da waɗannan dajin ta wannan Gashaka Gumti.
Wato idan haka ne ma mai yiwuwa wasu dabbobin za su iya shigowa ko kuma su fita shiga cikin wannan ƙasashe.
Ai ka san shi dabban da yake irin reserve irin wannan. Ai ba rabare shi akai ba, gandu ne aka ɗiba babba kuma da hanya da corridor da za su iya shiga su fita.
Wannan daji mallakan waye, ko na hannun gwamnatin jihar Bauchi ko kuma na hannun gwamnatin tarayya?
To dajin yana karkashin gwamnatin jihar Bauchi ne a yanzu, amma da farko yana karkashin Bauchi Native Authority ne Northern Nigeria, a karkashin Bauchi Native Authority Forest Reserve. Daga nan ya fita ya shiga hannun jiha da aka yi jiha 1976. Daga nan kuma ya koma hannun federal government da 1991. Aka kuma koma wajen 2006 gwamnatin Mu'azu, aka sake dawa da shi jihar Bauchi. A yanzu haka karkashin jihar Bauchi yake.
To akan ce akan yi koko don riba ne. Dajin Yankari na samun kudaden shiga kuwa?
To dajin Yankari ka san ba kawai maganar yawon shakatawa ba ne. Babban makasudin kafa dajin Yankari shine a kare wannan albarkatun da suke cikinta, saboda a ci gaba da yau da kullum abinda muke kira conservation. Kuma abu ne wanda ke bukatar kuɗi mai yawa, wanda kuma shi kaɗansa in kai ka samu biyan bukata, saboda ana maganan global warming, ana maganan canjin yanayi da ke kawo matsaloli da yawa. Shi kansa yawon shakatawa, ita gwamnati ta yi ƙoƙari matuƙa don ta ga cewa an yi gyara a cikin dajin Yankari, saboda a samu ƙarin wannan kuɗaɗen na shiga. Kuma ana samu, kuma ana kawowa, gwamnati na amfani da shi saboda sawa mutane moriya na demokradiyya.
Kaman za ka yi gaya mana nawa take samu a shekara?
Ito kwanaki duka abubuwan da ake yi ɗin an mai da shi ya zama kwamashe, wato na kasuwa. Shi kuma ka san rekod na kasuwa ba ka faɗansa, ana ce ma sirri ne, commercial secret. Amma alhamdulillah canje-canje da aka yi da ayyukan da aka yi a gaskiya an samu canji matuƙa, kuma gwamnati tana amfana.
Shin waɗanda suke zuwa shakatawa wajen ƴan ƙasa ne, wato ƴan Najeriya ne kawai, ko kuma dai akwai wasu ma da suke zuwa da ƙasashen waje?
A dajin Yankari ya yi suna kamar yadda ka faɗa Malam Wahab, kuma mutanen da ke zuwa sun kunshi mutane daga ko'ina a duniya. Wanda suke zuwa dajin Yankari sun fi yawa daga ƙasan waje, saboda mutanen ƙasar waje su ne suka fi fahimtar amfanin yawon shakatawa.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin waɗanda suka ansa mana tambayoyin, Profesor Jibo Hammani na Jami'ar Abdulmumunu Diofo da ke Yamai, da wakilinmu a Yamai ɗin Salmanmunu Barma, da kuma Alhaji Jibrin Adamu Aliyu, da wakilinmu a Bauchi Abdulwahab Muhammad, da producermu Julie Leather Gration, da kuma injiniyanmu. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Wassalam.
Ta gaida Ibrahim Garba. Masu sauraro, anan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. Sai kuma goben Allah ya kai mu, za ku ji abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfil Hashim Gumel da ya karanto labarai, da Fiona Wamayi da ta ba da umarni, da ma injiniyanmu na yanzu, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku kwana lafiya.